Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan hantsin ranar Laraba 10 ga watan Mayu shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 19:31 da kuma 60 a Jamhuriyar Niger. Za iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za iya samu mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci, Baba Yakub Makiri ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba, muka sake dawowa mu gabatar muku da shirin mu na hantsi. To ko bayan kun gaba jin labaran duniya, za ku ji karashin hirar mu da Dr. Safiyatu Sa'id Ali Mai Biyar akan sallaman daraktar hukumar bincike a nan Afirka ta FBI da shugaba Trump yayi, wanda muka faro a shirin mu da ya gabata. A kasar Ghana kuma jiya ne kasar ta yi alhinin zagayowar wani bala'i da ya faru a filin wasa a birnin Accra a shekarar 2001 kuma ya halaka mutane sama da 120, abinda masana harkan kwallon kafa suka kira da hadari a fagen wasa mafi muni a nahiyar Afirka. Haka kuma muna da maimaicin shirin ciki da gaskiya da Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar, sai kuma sakonni da kuka aika mana, amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. A Amurka an sallami shugaban hukumar bincike ta FBI James Comey a wata wasiƙa mai gautsi da ya rubuta ma Comey jiya Talata. Shugaba Donald Trump ya gaya masa cewa a halin yanzu an sauke ka, an kuma raba ka da aiki ba tare da bata lokaci ba. Shugaba Trump ya ƙara da cewa Comey ya gaza jagorantar wannan ofishin yadda ya kamata. Akan nada shugabannin FBI ne su yi wa'adi daya na tsawon shekaru 10, shi ko Comey shekaru 4 da suka gabata ne aka nada shi. Yana California ne lokacin da wani hadiminsa ya shaida masa cewa an fasallame shi. Zuwa yanzu dai Comey bai gaya wa jama'a komai ba. An bayyana dalilin sallamar Comey a wasu wasiƙu biyu da Attorney General James wato James Session da mataimakin Sarod Rensenten suka rubuta. A takaice dai suna zarginsa ne da rashin bin doka da ka'ida. Comey ya aikata laifuka masu tsanani game da yadda ya kammala binciken yadda abokiyar karawar Trump a zaben shugaban kasa Hillary Clinton ta yi da sakonnin email, a cewar Rensenten. Yana mai zargin shugaban wato FBI din da shan gaban Attorney General ta wajen cewa ba za a gurfanar da tsohuwar sakataren harkokin wajen Amurka gaban shari'a ba.
A wata sabuwa kuma, shugaban Amurka Donald Trump ya umarci headquarters tsaron Amurka ta Pentagon ta samar da kayan aiki ga mayakan kurdawa na kungiyar fafutukar demokradiyya a Siriya, matakin da zai iya janyo tankiya tsakanin Amurka da Turkiyyar takwaran Amurka a kungiyar NATO. Babbar mai magana da yawun Pentagon Dana White ta faɗa a jiya Talata cewa mayakan kurdawa waɗanda yawan su ya zarce fiye da rabin jibilar dukkacin wato mayakan na SDF za su samu kayan aiki da ya kamata don samun yin nasara akan ISIS a Raqqa a Siriya. Kungiyar ta SDF wadda take aiki tare da taimakon Amurka da sojojin gamayya ita ce kadai take da dakaru ƙwararru a ƙasa wadda za su iya kwace Raqqa nan ba dadewa ba, a cewar White.
To kada fa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir ya sallami da daddan hafsan sojin ƙasar Paul Malong. Wannan ya biyo bayan ajiye aiki da janar-janar da dama suka yi, waɗanda suka yi zargin cewa sojojin Sudan ta Kudun sun aikata kisan ƙare dangi da kuma laifukan yaƙi. Ba a san ko za a nada Malong kan wani mukami na daban ba. Shugaban ƙasar ya nada James Ajo a matsayin sabon hafsan sojin ƙasar, wani ɗan takaitaccen umarnin soji da aka yada ta kafar talabijin na gwamnatin bai yi bayanin dalilin shugaba Kiir na ɗaukar wannan mataki na mai Malong da wani ba. Sudan ta Kudu ta fada yaƙi ne tun bayan da aka shiga kokuwa kan mukami a shekara ta 2014 tsakanin Kir dan kabilar Dinka da mataimakinsa Red Machar dan kabilar Nuer. Wannan gwagwarmaya ta rikide zuwa yaki gadangadan a Juba babban birnin kasar, wanda nan da nan ya wanzu zuwa sassan kasar. Wannan tashin hankalin ya haddasa karancin abinci a sassan kasar baya ga tsadar abincin da kuma rashin sauran harkokin yau da gobe. Sannan yakin ya tilasta ba mutane akalla miliyan 3 barin gidajensu.
A karo na biyu fadar White House wato ta shugaban Amurka ta jinkirta wata ganawa da za a yi akan ko ya kamata Amurka ta fice daga yarjejeniyar kasa da kasa da aka cimma a Paris akan dumamar yanayi ko a'a, wanda tsohon shugaban kasar Barack Obama ke goyon baya. Yayin yakin neman zabe, Donald Trump ya sha alwashin tsame Amurka daga yarjejeniyar wanda kasashe 195 suka cimma, wadda kuma tun bayan da Trump ya samu shugaban kasar Amurka abun ke tangal-tangal. Hadimansa sun ce yana gab da yanke shawara akan ko za a mance da yarjejeniyar ta shekarar 2015 na takaita dumamar yanayi, wanda ta hada da alƙawarin Amurka na rage gurɓata muhalli cikin shekaru 10. To amma fadar White House ta ce ba za a yanke shawaran ba har sai Trump ya dawo daga taron G7 na shugabannin ƙasashe mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya, wanda za a yi a Chelsea a ƙarshen watan nan na Mayu. Labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, kamar yadda kuka ji a shirinmu na farko game da sallama da shugaban Amurka Donald Trump ya yi wa daraktan hukumar binciken manyan laifuka a nan Amurka ta FBI da ake kiransa James Comey, mun hira da Dr. Safiyano Sa'id Ali mai biyar. Ga ci gaban hirar tamu.
Ai kaga su Democrat kafin shi zuwan Trump suna da damar da za su iya canza wannan dokar, misali a ce sun ba wa Obama ya
nominate,
amma kaga ba su canza wannan tsarin ba, suka bar doka mutumin nan ko fair hearing ba a bashi ba da sauransu, amma kaga sai suka bi yadda dokar take da kasancewar ba su da wannan adadin 60% suka haƙura har sai da wannan gwamnati ta zo. To wanda kaga inda su ma sun so za su iya canzawa su ce ai yanzu mu za mu canza a mai da shi kawai, ko da 40 ne ko 50 suka yadda kawai za a iya a bashi fair hearing a kaddamar da shi. Amma kaga saboda suna son su bi dokoki, su bi tsarin mulki na ƙasa yadda ya shimfiɗa da sauran shugabanni, kaga shi shugaba Obama bai yi haka ba. Amma kaga shi shugaba Trump yana ta canzawa, yana ta yin abin da ga dama, wanda hakan gaskiya ba zai haifar wa ƙasa ɗa mai ido ba.
To kana ganin idan aka zo wannan maganan kamar aka jinginar da binciken nan da ake akan Russia, yana yiwuwa ainihin ƴar takarar Democrat ta fito ta nemi wani ko kuma ta dau mataki akan irin abubuwan nan da ke faruwa?
To za ta iya kalubalantar al'amarin a kotu. To amma ka san kotunan kasan nan in ka je kotu ma sai kana da wasu hujjoji masu ƙarfi. To kaga kasancewar ba a gama fito da bayanai daga FBI ba, ba za a iya tabbatar da me ingancin ababin ba. Dan za ta iya zuwa kotun ta yi kara ma ta shigar ta ci gashi gashi, kuma daga baya a zo a ce ai FBI din wanda suke gabanci a wannan lokacin in suna tare da shi shugaban kasa su fito su ce ai wannan abin nata da take faɗa ba haka yake ba, ko su canja maganganu ko su canja takardu a zama cewa abin bai wani tasiri a kotu ba. To yanzu ya rage ga Amurkawa su yi wa kansu alƙalanci gaskiya. Su ne za su yi deciding me ya kamata, musamman tun da kaga zaɓe ya kusa ƙalatowa da su sanatoci na ga nan da shekara guda za a zo. To kaga a nan ne za su canza akalar duk waɗannan al'amuran su ga cewa sun zubar da 'yan Republican sun zaɓi Democrat gaba ɗaya a kujerun mukaman nan, ya zama cewa su ke riƙe da Senate da House. To wannan na ga zai kawo daidaito da saisaito cikin al'amura.
To za a iya cewa siyasar Amerika ta shiga wani hali ne?
Ai kuwa ta shiga rudu mana. Ai tun daga wannan zaben ai kowa ya sani, ai da farko mutumin da bai cancanta ya zama shugaban kasa bai yi da shugaban kasa, mutumin da ya zama to shi ne ma yake da a ce the least experience na kasancewa ka a kujerar shugabancin kasan nan, shi ne yau yake jagorantar kasan nan yake shugabancin nan. Mutumin da ba shi da hudda ta diplomasiya da gogewa da kwarewa kan hurdar al'amuran da suka danganci harkar sojoji da yaƙe-yaƙe da sauransu da tabbatar da tsaro a duniya a ce yau shi ne kuma shugabanta. Ai kaga akwai matsala, siyasar ta shiga rigima, sai dai kuma Allah ya gyara.
To madalla a gaida Dr. Safiyanu mai biyar mai sharhi akan harkokin siyasa da zamantakewa a nan Amurka. Ranar Laraba 9 ga watan Mayu shekarar 2001 rana ce da duk wani dan Ghana ba zai manta ta ba, kuma rana ce da galibin in Ghana suka kira ta da bakin Laraba. A wannan rana wasan kwallon kafa na Premier League a tsakanin Kumasi Asante Kotoko da Accra Hearts ya yi sanadiyan wani bala'i da ya laƙumi rayukan 'yan kallo sama da 120 a filin wasa na Accra Sports Stadium. Bayan shekaru 16 masu sharhi na ganin gwamnatocin ƙasar da ba su taimaka wa iyalan waɗanda wannan haɗarin ya rutsa da su ba. Baba Jibrin Dikko mai sharhi ne akan wasannin ƙwallon ƙafa, kuma ɗaya ne ko kuma mai goyon bayan Accra Hearts of Folk ne ɗaya daga cikin ƙungiyoyi da suka yi wasa a wannan bakin Laraban.
Government dey ba su taimaka, sai dai individuals suke kokarin lokacin ya kai suna ziyaran waɗanda wannan abin nan ya same su ne, suna taimaka musu. Kuma abin da suke taimaka musu ba wani abu da ne haka ba ne.
To kana gani wani hanya kake gani ya kamata a ce gwamnati ta iya tabi ta taimaka musu?
Akwai hanya da daman da gwamnati za su taimaka musu. Za a yi wani fund na mainland.
Wato gidauniya, a kafa gidauniya?
Da duk da za a iya a nemi hanyoyi da yawa a tara kudin ya zo ana taimaka iyalin da 'yan wayan da sun kara cigaba gidan gaskiya sun kabar. Sun bar mutane da dama da mata da yara suna nan suna fama. Saboda shi ne aka yi wani fan da haka da za a iya a samu hanyoyi da yawa ana tara kuɗi na su ana taimaka da shi. Ina jira shi zai ya fi.
To sai dai na san da yake kamar dai magoya bayan ƙungiyarku ta Accra Hearts of Folk su ne galibin ko kuma akasarin waɗanda suka mutu a cikin wannan haɗari. Ko kuma ta ɓangaren Accra Hearts of Folk akwai wani abin da suke yi ma su iyalan waɗannan mutane ko dai a'a suna jira dai abin da gwamnati za ta yi?
Su dai suna jiran dai don taimako kaɗan da gwamnati, amma football club din duka ba wani taimakon da suke yi. Sai dai kila wata kila a lokacin nan wani kamar Herbert Mensa da su Hari Zako in shekara ya kai na tunawa da su samu wannan abu dai kadan din da bai kai komar ba ne su bi gida wayanda ma sun ka sani ko sun ka tuna da su zai su samu wani abu kadan din su fara amma ban da shi dai ba wani abin da ake musu.
Me kake tudawa da wannan ranar?
To wannan rana dai ranar bakin ciki ne sosai in tarin kwallon kafa na a Ghana, saboda ya kawo bacin rai, ya kawo damuwa, ya kawo masifa sosai ma 'yan Ghana duka baki daya. Da rana ne da ba a yi zato kuma wannan abu ya hau ba. Rana ne na bakin ciki, kuma ba mu fatan wannan rana mu kara ganin sa abada kuma cikin rayuwarmu.
To madalla a gaida Baba Jibrin Dikko mai sharhi akan harkokin wasannin ƙwallon ƙafa. To kafin mu ci gaba ga wannan waƙar a shakata da ita.
Oh, my God.
Dalla. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu karfe 3:16 kenan na dare a nan Washington. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Yau za mu ci gaba ne da jin tabakin ƴan kasuwar Fanteka dake Abuja, waɗanda a watan Oktoban da ya shige aka je aka rusa kantunansu, duk da cewar hukumar babban birnin tarayya ce ta ba su filayen wurin domin su yi kasuwancinsu, a bayan da aka tayar da su daga wata kasuwa mai suna New Market a Wuse Zone 1 inda suke a can baya. Kamar yadda muka ji a makon da ya shige, gwamna Nasiru El-Rufa'i na jihar Kaduna a yanzu shine a lokacin da yake ministan babban birnin tarayya Abuja ya tada su daga New Market a Wuse saboda wurin da suke din bai dace da kasuwanci ba. Nasiru El-Rufa'i sai ya kafa wani kwamiti wanda ya nazarci batun waɗannan ƴan kasuwa, aka sanya su suka cika takardu suka biya kuɗaɗen da suka kamata, aka tantance su sannan aka rarraba musu filaye a wannan wuri inda suka gina wannan sabuwar kasuwa ta Fanteka. Sun ci gaba da kasuwancin su har dai zuwa watan Oktoba, wato Juma'a 14 ga watan na Oktoba shekarar da ta shige, inda aka je aka shafa mai shagunan su jan fenti, aka ce su tattara su fita a cikin mako guda. Sun yi tabin sawu har zuwa ofishin babban birnin tarayya. To amma waɗanda suke da alhaki a wannan lamari din, kamar yadda shugaban su ya mana bayani a makon da ya shige, sun ki su saurare su. Daga bisani aka turo motocin bulldozer da kuma jami'an tsaro, aka zo aka rushe waɗannan kantuna. A cewar ƴan kasuwar ta Fanteka, wasu sun sami sukuni suka kwashe kayansu, to amma wasu ko kuma mafi yawan su ma ba su iya kwashe kayayyakin su daga cikin kantunan kafin a rusa su ba. Yau za mu ci gaba ne mu dora kan inda muka tsaya a makon da ya shige.
An gaya muku abin da ake so a yi da wannan filin da ake tada
ko da wasa ai sai an saurare kamar zaka san abin da kake ciki, kai da kaje ma ba mai da kai mutum ba, ina zaka san ma me ake yi a gurin?
Ma'ana kun je hukumomi waɗanda asali suka bada wannan waje ku kake musu wannan?
Mun je diploman control da mun kaje ita safiyar da ta zo da madam BC sun kai wannan aika-aika, ta ki yadda mu ganta sai ta turo mana wani dan karamin ma'aikaci yayi roman baka cewa ba za a rushe ba ranar Juma'a da sun kasa jan fenti. Mun ka zo muna murna a haba da safin wanda sai ga ka tafi da gaba da ya makuru da arewa, an ta kowa ta tsure kafin ka fita da kayan kamar an riga an ci karfin ginin.
Ya nuna kenan yanzu ba kwa kasuwanci, misali ka kamar direba ne ya rasa motar sa yakan je karbe aron motar wani ya dan yi aiki ya samu abun da zai kai gida.
Dan Allah Mallam Nasiru, ina tambayarka, mutanen da bai da shago ina zai je kasuwanci? Dukiyarka tana cikin shago, an hau an zauna an yi labor dinta, ga Allah ka dogara da wannan sana'ar da kuma shago, to ka fito ba inda zaka je kai abun ma da kake kasuwanci a murje, to da me zaka je kai kasuwanci?
Ina tare da wasu daga cikin waɗanda wannan lamari ya shafa, akalla za mu ji bakin ɗaya daga cikin su ko biyu kafin mu karkare wannan shirin. Allah ya da suna malami.
Assalamu alaikum, suna na Alhaji Rabiu.
Alhaji Rabiu, ai baka cika ta sunan yadda za a gane.
Alhaji Rabiu Ibrahim suna na, to mazauni ne daga Kano.
Kai ma kana mallakar shago ne a wannan kasuwar ta Fanteka?
Kwarai da gaske ina da shago a gurin, kuma ina da gidan wanka, kuma a ka'idar takardun da muke da su na gurin nan, dama gwamnati ta cata a gina gidan wanka a gurin, kuma gidan wankan na gina. Nazo kuma na sake gina gidan wanka guda biyu nake da su a gurin, kuma takarda a hukumance na gina abin ba wai zuwa ne na gina hakurin ba. Kuma sannan ina da gidan fiya wuta da na gina a gurin. Da na gida gidan fiya watan ba na gama gina shi ba abin da na yi da shi, da injina da komai da komai, gini na zamani ne wanda duk wanda ya gani ko hukuma ce ta gani murna za ta yi, domin hukumar nan hukuma ce mai adalci, murna za ta yi. To amma nake mamakin yadda aka je aka ruguje mu wannan guraren, kuma abin bakin ciki wai akwai wani sarki da shi aka taho, na ga cewa me ya haɗa wannan ruguzo da sarki a ciki, sarkin juwa ya zo da shi da mace suka shiga cikin gidan wankan nan suke dudduba wai a ba su mukullin ma su shiga su gani waye wannan ginin, wanda shi ba aikin hukuma yake ba bangarensa ba ne, me ya kai shi cikin jin sarki?
An ka kula su masu rauta iyayen ƙasa ne, kusan sun san tarihin waje da kuma dalilan da yasa ake bada kowane fili.
To ko da sun sani, ai mu a hukumance muka yi abin ba wai haka kurin mu kai ba, tunda inda ba mu takarda muka yi to suna da iko su je gurin nan amma mun je ne da takarda to ni kiran da zan yi a cikin wannan tafiya ta mu wato kira zan yi wannan gwamnati ta APC gwamnati ta arbi adalci kuma mu ne yan gaba na zaben shugaban kasa mu muka zabe shi saboda namu ne mun tabbatar shugaba ne mai adalci muka zabe shi muke fatan mahukunta su shiga wannan lamari su duba su gani haka gaskiya an zalunce mu an aka bin mu haka domin muna da yaya duk mun fitar da su daga makaranta saboda ba mu da kuɗin da zamu biya a yanzu halin da muke ciki kenan to saboda haka muna kira ga minista in ma bai san wannan abin da aka yi mana ba ya kamata ya bincike a kansa ya gani zalunta ma za aka yi domin wannan gwamnati mun tabbatar gwamnati ce mai adalci kuma za ta yi mai adalci a cikin wannan lamarin namu
ga kuma wani daga cikin yan kasuwar ka gabatar mana kanka da kanka
assalamu alaikum jama'a mutanen Najeriya daman ni dai ba bako bane a magana ta media suna na Salisu Labubu Galadima sarkin yaki na Baharin Daura PRO da sarkin samarin Najeriya hakikanin gaskiya wannan abu ya ban alajabi koda a ce wajen nan temporary ne an bi ka'idodin da ake amsa wajen nan kuma an karba mutanen da suka cin abinci a wajen nan sama da mutum 700 ne amma kan ido na daga wani mutum ya fita a guje sai an rike shi duk dukiyar da ya mallaka da abin da ya gada iyayensa ya sayar ya zo ya narka a cikin shagunan na ya sai kayan da yake sayarwa a wurin kuma an kama wajen a rushe mu a matsayin mu na magadan Buhari dan shi Buhari mutum ne mai gaskiya kuma alhamdulillah ne a matsayin na mutumin Daura sai dai gidan sarki abin ya ban mamaki saboda kuma bayan mai baban mu saboda shekaru ya riga ya ja mu ma kuma haka amma mutuwa ba nan take ba ko yaro zai iya mutuwa yanzu amma muna tunanin mu ne magajansa shine abin ya ban mamaki ne ga cikin wannan lamari cewa ina buƙatar gaggawa shugaban kasa ya haɗa kwamiti mai ƙarfi na gano wannan irin munsoci masu aika in ya sani in ba su sani ba kuma ƙananan ma'aikata ne ya kamata a samu kwamiti wanda zai zaga ƙasa ya rika gano abin da ke faruwa mai zaman kansa ana zuwa a sanar da shugaban kasa direct dama mun yi wannan magana a cikin family ma kuma mun yi wannan magana a yaddar namu na Daura dama muna rishin jin daɗin irin wannan matsalolin da suke faruwa a Najeriya talaka ba shi da damar da za a ba shi dama ya je ya ga shugaba a inda yake da ka zo akwai security a wurin akwai ma'aikata a ce ina za ka je kai waye kai wani daman bai da waye kan talakan da zai je sun taru wannan wajen mu ne muke da ido a Najeriya dan ba inda za ka ga mu a Najeriya nan Allah ya riga ya ban jama'a kuma ba inda ban sani ba a harkar mulki kuma na san abubuwan da sai abin da ka ji za faɗa maka
me cikakkiyar dangantakarka da wannan kasuwa ta Fanteka
dangantakata da kasuwa ta Fanteka mai ƙarfi ce saboda ni dai dan kasuwa ne ni ba ina harkar ba ka sana'a da bana yi a kasuwanci irin gwari da kuma kayan da ya danganci na abinci masarufi ina harkar shinkafa da kuma wasu harkoki wanda ni kai na zan iya mantawa in ba an tantube ni akan su ba tunda ni tsohon dan kasuwa ne sama da shekara 25 ko sama da haka ba
amma dai baka da shago a wajen
ina da shago akwai shago na akwai shagon mai gidana da ya taimaka mini na kai wannan labudin da nake ciki
wato da kamar abun naka ya zama kamar jin tausayin abokai ne don baka yi bayanin cewa kai ma an rusa shagonka a kasuwar ba
a ni ma an rusa shaguna don ga mai gidana nan yana da shaguna akalla sun fi na naira miliyan 40 kuma yanzu ba ko ɗaya a ciki ni na ma rasa inda zan sa raina a halin da ake ciki a yanzu kuma abin yawan mamaki da ta ci gida
a ƙarshe gaba ɗaya Aliyu Idris ko? Aliyu Idris shin kana jin kamar in za ka katanta asarar nawa ake gaba ɗaya a wannan kasuwar a sakamakon rushe ta mira kake
ai malam Nasiru sai dai a kiyasta amma aƙalla ba a rasa kuɗi ba a ce a rasa naira biliyan 10 dukiyar al'umma sun ka salwanta tsakanin dukiya da gine-ginen da an kai a guraren za a rasa sama da naira biliyan 10 naira miliyan 10,000 kenan na naira wallahi saboda jama'a suna cikin mawuyacin hali suna cikin dimauta suna cikin tashin hankali da firgici kowa ka gani ko baka da imani dole ka tausaya ma mutum
yan kasuwar Fanteka da aka rusa Abuja kenan suke bayanin yadda aka rushe musu shaguna muna ci gaba da bibiyar wannan batu don haka duk abin da ya kunno kai za ku je shi yanzu a madadin Nasiru Adamu Alhikaya Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar a huta lafiya
Umar Dalla a gaida Ibrahim Alfa Ahmed. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aika mana.
Allah yana son sakacin mu amsa cikin sakuna ga kuman Najeriya masu cike cikin cikin da aka wa cikin sanu 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 da sanu. Don Allah mutane su rinka yin adalci. Shi al'amari ya an kici kinan duk wanda adda sarauta ko ku wanda adda kuɗi ko adda hannu da shi ake ba abinci ne idan yayi laifi ko ana tuhuma mata da laifi kaga da yaba a cikin nan din ke da talaka ɗaya ta kai kaga da yaba sannan mai girma sarkin sanin shi ma ba mu hana irin shawarorin da yake ba gwamnati tare da gwamnati jiha ba amma dai kiran da muke mai don Allah ya zanta bari ya same shi gida ya haɗa puntin da shi ba shara ba sai ya ce ta taba da wata labarai ya he ne shi ya gare shi afanin ba kaga bai dace ba ne magana san dan takara da jurin daji tambon lokacin gannin sister ta nagode
salamu alaikum radio america ina na ce gaba iya ne tantu da sai ya ci ta anan da cin daura a cikin radio america a dalilin da sai na dugo wannan waya a gare ku gaskiya kun tsin tsira ga kuma yabo kuna ta ake gaskiya komai dakin ta kuma kullun ina tare da ku wannan radio na cikin albarka kuma dan Allah dan kuma zana gida da radio ya kamata ka kafa radio tare da kan da hadin kai a radio magaya a nan ta tare ni ja
assalamu alaikum sashin Hausa na muryar America mai magana Bashir Kwantika da kuma karamar hukumar Madobi a jihar Kano ina so na yi amfani da wannan dama domin na dubiyar abinda ƴan majalisar tarayyar Najeriya suka yi na ƙoƙarin kusan gama tantance kasafin kuɗin Najeriya wannan abu ne mai kyau kuma Allah ya sa wannan ya zama hanya da za ta sa ƴan Najeriya su ji daɗi. Na gode mai magana Bashir Kwantika daga nan ƙaramar hukumar Madobin jihar Kano.
To madalla jama'a da fatan za a mana aikin gafara ba za mu iya kawo sharhin jaridun kasar Kamaru ba insha Allah sabon mako za ku ji mu da sharhin jaridun Kamaru yanzu kan ga labarai a takaice.
To a takaice a nan Amurka an sallami shugaban hukumar bincike ta FBI James Comey a wata wasiƙa mai gautsi da ya rubuta ma Comey jiya Talata. Shugaba Donald Trump ya gaya masa cewa a halin yanzu an sauke ka an kuma raba ka da aiki ba tare da bata lokaci ba. Shugaba Trump ya kara da cewa Comey ya kasa jagorantar ofishin yadda ya kamata. Akan nada shugabannin hukumar FBI ne su yi wa'adi daya na tsawon shekaru 10 shi ko Comey shekaru 4 da suka gabata aka nada shi. Shugaba Donald Trump ya umarci headquarter tsaron Amurka ta Pentagon ta samar da kayan yaki ga mayakan kudawa na kungiyar fafutukar demokaradiyya a Syria matakin da zai janyo tankiya tsakanin Amurka da Turkiya ta kwararar Amurka a kungiyar NATO.
Da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokacin hantsi sai kuma da la'asariya za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri da wanda ya shirya kuma ya bada umarni wato Solomon Abu da kuma injiniyan mu na wannan safe da ake kira Charles Hall. Baba Yakubu Makeri ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nake sallama a huta lafiya.